أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na Masjid Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala wanda ke kofar asibitin koyarwa na garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke karatu daga littafin Umdatul Ahkam min kalami khairil anam wallafar al-hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi rahmatullahi alayh wannan majalisi shine na 116 a wannan yammaci na Laraba 14 ga watan Allah al-Muharram hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wacce take dadai da 9 ga watan Yuli na shekara ta 2025 miladiya muna cikin kitabul janaiz littafin da yake magana kan hukunce-hukunce na jana'iza hadisin da muka karanta a majalisin da ya gabata wanda ba mu kare bayani kansa ba hadisin ummuna Aisha Allah ya dade ita da tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا تتي منذن الله صلى الله عليه وسلم أرش الله في يرسى دبيتاش دقوان نرش الله في يتنبأ يتي لعن الله اليهود والنصارى الله مأوك تنسركي ya la'anci yahudawa da nasara menene dalili saboda ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida domin sun riki kaburburan annabawan su a matsayin masallatai wato gurin ibada wannan shine dalili da ya sanya Allah madaukakin sarki ya la'anci yahudu da nasara a ƙarshen bayanin ummuna Aisha tace walau la zalika la ubriza qabru ba dadan haka ba da an fito da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dadan haka ba da an fito da kabarin manzon Allah ba dadan me ba ba dadan la'antar da Allah yayi wa Yahudawa da Nasara saboda yadda suka riki kaburburan annabawansu a matsayin masallatai ba to da an fito da kabarin manzon Allah kenan gudun haka ne yasa ba a fito da kabarin manzon Allah ba ai ba wanda ya isa ya ce ya taba kallon kabarin manzon Allah duk wanda ya je ziyara kabarin manzon Allah bai taba ganin kabarin ba me yasa saboda kabarin an burne annabi cikin ɗakin ummuna Aisha sannan kuma bayan ɗakin an sake kewaye kabarin da katangu guda uku to shine maganar da ummuna Aisha take anan cewa walau la zalika ba da dan wannan la'antar da Allah yi wa Yahudawa da Nasara saboda yadda suka riki kaburburan annabawansu a matsayin masallatai ba da an bayyana kabarin annabi to tsoron kar a bayyana kabarin annabi a samu wasu jahilai waɗanda ba su da ilimi masu neman romo da falala su zo su kifi wajen ibadawa kabarin annabi to gudun haka ne yasa ba a bayyana kabarin annabi ba aka ɓoye kabarin annabi ya zamanto an burna annabi sallallahu alaihi wasallama cikin daki bayan dakin ma an kewaye shi da katanga. Kenan yanzu ummuna Aisha ta faɗi dalilin da yasa kabarin annabi bai zama sarari ba, bai zama a fili ba, ana ganin sa. Yanzu sauran kaburbura in ka shiga baki uga sunan sarari a fili baki makabartan mutan Madina, oda ta waje kake kake wucewa jikin baki zaka ga kaburbura ga sunan, amma kabarin annabi ba, koda zaka je jikin kabarin ba zaka ga kabarin ba. Ummuna Aisha tace dalilin da yasa ba a bayyana kabarin annabi ba ke, kaga wannan dalili ne cikin dalilai, amma akwai wani dalili da annabi ya bayyana shi da kansa da ya hana a bayyana kabarin sa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama. Annabi sallallahu alaihi sallama gabanin ya rasu ya bayyana cewa ma qubida nabiyyun illa dutina haythu qubida, ba a taba daukar ran annabi ba cikin annabawan Allah face an burne shi a inda aka dauki ransa. Idan anan ya mutu to anan za a burne shi, idan a wajenan ya rasu to a wajenan za a burne shi, ba batun a ce a dauke shi a tafi makabarta, duk inda annabin Allah ya rasu anan ake burne shi. Haka annabi ya bayyana sallallahu alaihi wasallama, domin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu da aka zo aka yi masa wanka aka masa sallah, to sai ake tunani ya za a yi daukar sa, za a yi kamar yadda ake daukan sauran mamata a kai shi makabarta ko koya za a yi? Wasu suka ce a to a dauke shi mana a kai shi makabarta a burne shi kamar yadda ake burne sauran mamata, tunda Allah ya ce kul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid, ai ni mutun ne kamar ku, bambanci na da ku yuha ilayya, ni ana mun wahayi, ni manzo ne, ni annabi shine ya bambanta ni da ku. To tunda mutun ne kamar sauran mutane, sai wasu suke ga kamar yadda aka ɗebi sauran mutane aka kai su makabarta aka burne su, to shi ma manzo Allah tunda mutun ne irin su, shi ma aka kai shi makabarta a burne shi. Wasu kuma suna ga a'a annabi ya wuce a dauke shi a makara a kai shi makabarta kamar yadda ake daukan kowa, saboda shi na musamman ne, tunda annabi ne na Allah kuma manzo ne na Allah. To sai sayyidina Abubakar yace ku saurara, ni da kunne na naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ma qubida nabiyyun, ba a taba daukar rayuwar annabi ba cikin annabawan Allah illa dufina haythu qubida, face an burne shi a inda aka dauki ransa. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama tunda a wannan daki Allah ya dauki rayuwarsa, dakin matarsa Aisha ce, anan ya kamata a burne shi, inji sayyidina Abubakar. Sai kowa ya shiru, tunda yanzu ga ilimi ya zo daga annabi, su in dai annabi yayi magana shikenan, ba mai kara sharhi ko ta'aliki ko fashin baki ko karin bayani, annabi yana magana an gama kankat, ba wanda zai tanka, ba wanda zai ja, ba wanda zai korafi, ba wanda zai zama yana da ta cewa, ba wanda zai zama yana da nasa ra'ayin ko fahimta, a'a in annabi yayi magana an gama yankan wuka. To da sayyidina Abubakar ya bayyana musu wannan magana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai kowa ya shiru. To me zamu fahimta daga wannan hadisi? Dalilin da yasa aka burna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a dakin ummuna Aisha, saboda anan ya rasu. To yanzu anan gurin kuma ga ummuna Aisha tana cewa laula zalika la ubriza qabr, ba da dalla anta da Allah yayi wa Yahudawa ba, saboda yanda suka riki kaburguran annabawansu a matsayin gurin ibada, da annabi an bayyana kabarin sa. Kuma ana annabi ya ce babu wani annabi da Allah zai dauki rayuwarsa face an burne shi a inda Allah ya dauki rayuwarsa. To yanzu wani dalili ne yasa aka burne annabi a dakin Aisha kenan? Na'am, ya kace alaji rasuwa da ya a guri. To yanzu wannan maganan ummuna Aisha ba, an gane maganarta, ta ce ba da dan wannan la'anta da annabi ya bayyana cewar Allah ya yi wa Yahudu da Nasara ba, dan sun riki kaburburan annabansu a matsayin gurin ibada da an bayyana kabarin annabi. Kenan yanzu ba a bayyana kabarin sa ba, an burne shi a ɗakin matarsa saboda gudun kar jahilai su zo su riki kabarin sa a matsayin gurin ibada. Wannan shine bayanin ummuna Aisha. To wanne zamu dauka cikin waɗannan dalilai guda biyu da suka sa aka burne annabi a ɗakin Aisha? Ai yanzu kamar dalilai ne biyu. Wannan dalili na nuna cewa dalilin da yasa aka burne annabi a ɗakin matarsa saboda kar a bayyana shi a sarari, a burne shi a sarari, mutane jahilai su ga kabarin sa su zo suna ibada jikin kabarin ko kuma su riki ma kabarin gurin ibada. Tace wannan shine dalilin da yasa aka burne shi a ɗakin, ba a bayyana kabarin ba. Can kuma akwai bayanin sayyidina Abubakar da yace dalilin da yasa aka burne annabi a ɗakin matarsa saboda a nan ya rasu, kuma duk annabin da zai rasu ana burne shi a inda ya rasu. Haka Ibnu Uthaymeen yace, yace duka dalilai guda biyun ba su yi karo ba. Haka yace ba su yi karo ba, zani ne ta tadda mu je. Dama sun yi niyyar su ke su burna annabi a killataccen guri, kuma sai faduwa ta zo da daida da zama, sai annabi da ya zo rasuwa sai rasu a killataccen guri, kaga ba su yi karo ba, kuma faduwa sai ta zo da daida zama, zani ta tadda mu je ji ba haushe, shikenan kawai sai aka yi ta tafiya. Kaga kenan dalilan guda biyu ba su ci karo da juna ba. Tace ghaira annahu khashiya an yuttakhadha masjidan, sai dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji tsoron kar a riki kabarin sa a matsayin gurin sallah, masallaci ke. Kenan dalilin da yasa aka burna annabi sallallahu alaihi wasallama a killataccen guri, tsoron kar a riki kabarin nasa a matsayin gurin ibada. Kar ya zama mutane in za su yi addu'o'in su duk da ana yi yanzu, sai dai kuma ba kabarin ake yi wa ba, gini ake yi wa. Za in ka je zaka ga waɗanda suke jahilai ko kuma masu ƴan bid'a, zaka ga sun ta karkare jikin kabarin annabi, sai addu'a suke, wani hadda kuka hadda majina. Shi yasa zaka ga askar suna yalla yalla yalla, ba sa bari a tsaya a gurin. To idan an kora mutane daga inda ake zuwa ziyarar kabarin, sai su fita su koma ta gaban masallacin annabi, sai su tsaya setin inda suke ganin ne kabarin, sai su yi ta'addu'a su daga hannu. Wato dole dai sai an yi, ko da ba a so. To da yake akwai tsari a ƙasar Saudiya, kuma ana sa 'yan sanda, sannan ana sa ɗaliban ilimi da malamai su tsaya a gurin, masu nasiha na yi, masu kora na yi. Su malamai suna nasiha, suna la yashara, ba a shar'anta ba ka zo ka tsaya a nan kana addu'a. In za ka yi addu'a ka roƙi Allah, kuma a ko'ina ka roƙi Allah ba ka so sai ka zo jikin kabari ba. Su kuma 'yan sanda tunda da ƙarfi suke aiki, suna tura mutane kar ka tsaya ka ɓata lokaci, ka kawo cinkoso. Wani ma yana so ya shigo ya yi ziyara, tunda kai ka yi wuce ka tafi abinka, ka yi abin da ake so, kar ka wuce gona da iri. Wannan kokari ne na hukumar Saudiya, Allah ya saka mata da alheri. Wannan hadisi da muka karanta, za mu fahimci yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kokarin ba da kariya wa tauhidi. Tauhidi shine kadaita Allah subhanahu wa ta'ala. Duk wani abu da zai kauda al'ummarsa daga tauhidi, kadaita Allah da ibada, annabi ya yi fito na fito da shi. Shi yasa gashi har a ƙarshen rayuwarsa yana fama da kansa, ga matsananciyar jinya da yake fama da ita, amma annabi sallallahu alaihi wasallama bata shagaltar da shi daga tsawatar da al'ummarsa kan shirka ba, da kuma ba da kariya wa tauhidi, saboda muhimmancin tauhidi. Kuma wannan tauhidin da shi Allah ya aiko shi, kadaita Allah. Tauhidi shine ifradullahi fima huwa min khasa'isillah, kadaita Allah subhanahu wa ta'ala cikin abubuwan da Allah yake banta da su, a kadaita shi. Wannan shine tauhidi, ma'anar da malamai suka ba wa tauhidi ke ifradullahi subhanahu wa ta'ala fima huwa min khasa'isihi subhanahu wa ta'ala, kadaita shi Allah madaukakin sarki cikin abubuwan da suka keɓanta da shi, aga ibada ta sace shi yake banta da ita to a kadaita shi cikin ibada kenan yanzu duk wani abu da zai sa kafar bawa ta goce ibadar da ake yi wa Allah a dauke ta a yi ma wani annabi yayi fito na fito da wani koda kuwa ba ibada zai za a yi ma wani Allah ba amma an kama tirbar to nan ma annabi ya yaki wannan tirba din yayi fito na fito da ita sallallahu alaihi wasallam sai annabi duk wata kafa da za ta bada dama wajen bautar wani Allah koda wannan kafar ba bautan wani Allah bane kai sai annabi yayi kokarin toshe wannan kafar daga ciki akwai yin ibada jikin kabari yanzu wanda za su zo suna ibada jikin kabari tayusu ce ai su ba wa kabarin suke bautawa su suna bautan Allah ne to amma idan zamani ya tura wanda za su zo a bayan su ba za su fahimci hikimar da ta sa su suke ibada jikin kabarin ba tayu kabarin suna gani ma abocin sa mai falala ne saboda haka bari su bautawa Allah a jiki kaga ai yanzu ba wa kabarin suke bauta ba suna bauta ne wa Allah to amma wanda za su zo bayan su baka da tabbacin cewar ba za su bauta wa kabari ba za su dauka ta wanda suka shude fa bautan kabarin suke abin da ya faru kenan da waddan da yaghutha da suwa'a da nasa wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasa kaga waɗanda suka kawo hotunan waɗannan mutane na ƙwarai ai ba bautan su suka yi amma wanda suka zo daga ba kuma sai suka buge da bautan su to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta tsawatarwa akan riƙan kabarin sa a matsayin gurin ibada gurin sallah gurin addu'a annabi sai ya tsawatar saboda ɗabi'a ce ta al'ummar yahudawa da nasara su riƙi kaburburan annabawan su a matsayin guraren ibada to annabi ya tsawatar saboda ya bada kariya wa bangaren abin da aka aiko shi da shi shine tauhidi kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala da ibada walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu llaha wajtanibu at-taghut kowace al'umma Allah aika mata manzo da me ya aika wannan manzo an i'budu llaha abauta wa Allah shi kadansa kar a hada shi da wani kar a tsara shi da wani a wajen ibadarsa to annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama duk wani abu da zai ja mutane zuwa ga bautan wani Allah yayi kokarin kauda su daga wannan abu to sahabbansa da suka fahimci manufar manzon Allah sai suka yi kokarin cika masa burinsa sai zamanto da ya rasu ba su burne shi a sarari ba sai suka burne shi a killataccen guri hakan zai ba da kariya dangane da aikin da wasu jahilai ko kuma yan bid'a za su yi na bugewa da bautan annabi su bar bautan Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin abubuwan da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta za mu fahimci cewar Allah maɗaukacin sarki ya kare annabinsa daga bautansa daga bautan annabi ɗin domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala kar ya sanya kabarinsa ya zama gunki abun bauta Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad yace ya Allah karka sanya kabarina gunki wanda yake abun bauta yace ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida fushin Allah ya tsananta akan mutanen da suka riƙe kaburburan annabawansu a matsayin gurin sallah to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa addu'ar manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya kange shi daga bautan mutane kamar yadda muka yi bayani a baya waɗanda za su je jikin kabarin suna addu'a ba kabarin suke roƙo ba katanga ce ga ta nan a gabansu me yasa babu kabarin a gabansu saboda me Allah ya kange ya amsa addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallama na roƙon Allah subhanahu wataala da yayi akan kariya sanya kabarinsa ya zamanto abun bauta sai Allah ya amsa addu'arsa haka ibnul qayyim ya bayyana cikin nuniyarsa yace walaqad ajaba rabbul alamin du'aahu fa ahatahu bi thalathatin judurani Ubangijin talikai ya amsa addu'arsa, addu'ar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa ahatahu bi thalathatin judurani, sai ya kewaye shi da katangu guda uku. Ba katanga ɗaya ce ta kewaye kabarin Annabi ba sallallahu alaihi wasallam, katangu ne guda uku. Katangar farko katangar ɗakin matarsa Aisha, sannan aka zo aka sa wata katanga ta biyu, aka zo aka ƙara sa wata katanga ta uku. Sai zama duk wanda zai zo yana salla yana roko, katangar yake yi wa salla ko katangar yake roko ba Annabi ba, Annabi shi ake waike da katangu guda uku. Kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya kanje annabinsa daga abin da annabin yake gudu kar a yi masa, kar ya faru da shi. Wannan yake nuna mana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiran mutane ne zuwa ga Allah, ba zuwa ga kansa yake kiran mutane. Inda zuwa ga kansa ne ai zai nemi ma a bauta masa din, to amma ba zuwa ga kansa yake kiran mutane ba, yana kiran mutane ne zuwa ga Allah. To ana so malamai a yau su dauki darasi, su dauki izina, in ka tashi ka kira mutane zuwa ga Allah, kar ka kira mutane zuwa ga kanka, ka kira mutane zuwa ga Allah. Wannan ita ce da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kira mutane zuwa ga Allah, bai kira mutane zuwa ga kansa. Wajibin kuma kowane ɗaya cikin malamai masu karantarwa, kuma wannan shine aikin annabawan Allah, kiran mutane zuwa ga Allah, ba kiran mutane zuwa ga kawunansu. Abu na biyu da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta, zamu fahimci cewar an shar'anta la'antar Yahudawa da Nasara saboda ayyukansu ayyuka ne na la'anannu. Amma kar ka ga Kirista ka ce kai la'ananne, wannan kuskure ne, ko ku la'anannu, ba a haka. Wannan shine malamai suke kira la'anul mu'ayyan, wannan an hana mu, saboda su dinnan da kake kiransu la'anannu baka sani ba ta yusu musulunta, kuma musuluncin su yake su mutu kan musulunci. Saboda haka kar ka kalli fuskan wani ka ce la'ananne, wannan kuskure ne. Sai dai ka ce Yahudawa la'anannu ne, Nasara ma la'anannu ne, amma ka kalli Timothy ka ce kai la'ananne, wannan kuskure ne. Ka kalli John ka ce kai la'ananne, tunda kai ba musulmi bane, kai ba Nasare ne, kai la'ananne ne, wannan kuskure ne. Baka san John din nan wata kiryau ko gobe ko jibi, Allah ya masa tawfiki da musulunta, kai kuma ka la'ance shi. Ko ka kalli Mary ka ce ke la'ananniya, a'a, ba a la'antar mutum bi ainihi, ka kalli mutum ka ce la'ananne, ko ka kalli mutane ka ce la'ananne, wannan kuskure, saboda ka sanya karshen su zai kasance. Al'amarin yana hannun Ubangiji, in Ubangiji ya nufe su da shari'a sai su shiri, kuma sai su mutu kan addinin musulunci, kai kuma ka riga ka la'ance su, ka kai kuskure. Wa ake la'anta? Yahudawa ake la'anta. Wa ake la'anta? Nasara. To babu laifi ka ce Nasara Kiristoci la'ananni ne, amma kar ka kalli wani cikinsu ka ce wannan la'ananne ne, ko ka kalli wasu cikinsu ka ce ka'annan waɗannan akwai la'ananni, wannan kuskure ne, ya saba wa karantarwar addinin musulunci. Fa'ida ta uku da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta, za mu fahimci cewar riƙan kabari a matsayin gurin ibada, wannan ɗabi'a ce ta Yahudawa da Nasara, ba ɗabi'a ba ce ta musulmi. Kenan a yau duk wasu wanda za su riƙi kabari a matsayin gurin ibada, su sani cewar suna ɗabi'antuwa ne da ɗabi'ar Yahudu da Nasara, ba ɗabi'ar musulmi ba ce. Shi yasa Annabi anan ya ce la'anallahu al-yahuda wan nasara takhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Allah madaukakin sarki ya la'anci Yahudu da Nasara, me yasa sun rike kaburburan annabawansu a matsayin gurin sallah, gurin ibada, masallaci. Kenan yanzu duk wanda zai rike kabari a matsayin gurin sallah, ko da ma ba kabarin annabawa ba, to ya sani ya kama turbar Yahudu da Nasara. A ƴan uwa, akwai wani abun kula a wannan gabar. Allah ya la'anci Yahudawa da Nasara ne saboda sun rike kaburburan annabawansu a matsayin gurin ibada. To ina ya ga wanda shi ba kabarin annabi ba ne? Wani ne wanda bai kai annabi ba, ya rike shi a matsayin gurin ibada. da annabawa da sauran mutane wa yafi matsayi gurin ubangiji annabawa to su yahudu da nasara kaburburan annabawan suka rika a matsangun ibada mu kuma a yau daga cikin musulmai akwai wanda ba ma kaburburan annabawan bane wasu ne wanda basu kai annaba ba ake rika a matsayin gurin ibada muna da babban misali a kasar nan kabarin shehu shehu usmanu dan podio na'am hubbare ko kaga wannan musulmai ne suke zuwa suke ibada suke neman tabarruki jikin kabarin shehu usmanu dan podio ba dan yanzu da ilimi ma yawa ba dan an zo faduwa ya ce shehu dan podio ko tuntube akai to su yahudu da nasara kaburburan annabawan su suka rika matsayin gurin ibada akala ance su ina ga wani wanda ya rike kabarin wani wanda bai kai annabi ba kaga nasa zai fi muni inna yahudu da nasara sun yi muni to na wanda suka rike kabarin wani wanda ba annabi ba zai fi muni fa'ida ta hudu da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta zamu fahimta daga hadisin hikima da dalili da ya sanya ba a bayyana kabarin annabi ya fito karara ba ya zaman toke waye da gini menene hikimar menene dalilin tsoron kar a riki kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin masallaci gurin ibada fa'ida ta biyar da zamu dauka karkashin wannan hadisi wannan hadisi asali ne akan wata ka'ida cikin ka'idoji da malamai suka sanya wa addinin musulunci fiqhun addinin musulunci shine saddud dara'i toshe kofofi na barna to wannan hadisi dalili ne kan wannan ka'ida duk wata kofa da barna za ta iya shigowa a musulunci ana so a toshe wannan kofar anan gurin annabi yayi kokarin toshe kofar shirka wacce ce kofar shirka ita ce rikan kabari a matsayin gurin ibada koda ba ai ibada wa ma abocin kabarin ba kofa ce da za ta bude ma jahili damar yin shirka bautan wani Allah da dan bid'a to annabi sai kokarin toshe wannan kofar to wannan shi ake kira saddud dara'i toshe hanyoyi da za su kai ga mutun zuwa ga aikata aiki na shirka wanda zai gadan masa da fushin ubangiji subhanahu wata'ala fa'ida ta shida da zamu fita da ita karkashin wannan hadisi zamu fahimci tsawatarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da ayyuka irin na yahudu da nasara dan ba a so musulmi ya zamanto yana aikata aiki irin na yahudu da nasara saboda me saboda la'anannu ne gurin Allah subhanahu wata'ala la'ana kuma in an ce la'ana nisantarwa daga rahamar ubangiji subhanahu wata'ala fa'ida ta bakwai da zamu dauka karkashin wannan hadisi hadisin na nuna mana haramcin rikan kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin masallaci ko gurin ibada kenan abinda aka shar'anta mana in mun zo jikin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu masa sallama Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Abubakar. Assalamu alayka ya Umar sai ka wuce ka tafi abinka. Shine abin da aka shar'anta maka. An haramta maka rikan kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin gurin ibada. Fa'ida ta takwas da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta hadisin na karantar da mu cewar daga cikin manya-manyan wasiyoyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a ƙarshen rayuwarsa shine tsawatarwa akan rikan kabarinsa a matsayin gurin ibada tunda anan bayanin da annabi yake cewar Allah ya la'anci yahudu da nasara ishara yake mana mu al'ummarsa kan cewar in mun bi turbar yahudu da nasara mu ma za mu fada ramin da suka fada ta la'antar ubangiji subhanahu wata'ala fa'ida ta tara da zamu dauka karkashin wannan hadisi zamu fahimci haramcin yin sallah jikin kabari haramun ne mutun ya je jikin kabari yana sallah yana bautan Allah koda kuwa sallarsa da yake Allah ya nufa da sallar amma yaje jikin kabari yana yi wannan haramu shi yasa Allah ya la'ance Yahudawa da Nasara yadda ma suke daukan kaburburan dan girmama annabawan su su dauki kaburburan su a matsayin gurin sallah to sai Allah ya la'ance su to wannan na nuna mana haramcin yin sallah jikin kabari ba a so mutun yayi sallah jikin kabari fa'ida ta karshe da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci yanda magabata suke fahimtar maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kayaya muka fahimci haka fadin ummuna Aisha da tace walau la zalika la ubriza qabru ba dan wancan bayani na annabi da yayi cewar Allah ya la'anci Yahudawa da Nasara dan sun riki kaburburan annabawan su a matsayin masallatai ba da an bayyana kabarin annabi wannan fahimta ne na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kuma fahimtar su ya zama mana hujja kuma ba zai goshe ba yana zama hujja har kiyama ta tsaya abu na karshe da zamu karkara bayani a kansa kafin mu je hadisi da ke biye ma wannan hadisi tambaya ce yanzu a nan wannan hadisi ba mun karanta ba kan cewar Allah madaukakin sarki ya la'anci Yahudu da Nasara saboda me sun rike kaburburan annabawan su a matsayin masallatai wani zai ce ma to ai kabarin annabi ma a masallatin annabi to wani amsa zaka bayar in ya ce ma shi ma annabin karan kansa kabarinsa yana masallacin sa yanzu da ya gaya maka wannan wani irin amsa za ka ba shi ana zamani na'am sai ce to Allah ya hukunta duk da annabi ba su amma Allah ya hukunta kabarin sa ya zama a masallaci na'am an fidda shi daga masallacin in wani ya kabarin ya ba wa kabarin baya haka wani kuma yana fuskantar su to ya wanda yake fuskantar to amma wanda zai zo maka da shugu ha zai ce to ai kabarin da yana cikin masallacin da yana na akasa na na'am yawa malamai sun faɗi wannan martanin naka cewa masallacin yau da gobe ne saboda masallacin gashi nan anan kabarin kuma gashi nan anan gidan annabi gashi anan masallaci gashi anan saboda yau da gobe faɗa da masallacin har ya iso jikin kabarin amma asali kabari daban masallacin annabi daban tabbas wannan yana daga cikin martanin da malamai suka bayar sannan martani na biyu da malamai suka bayar bayanin da muka yi dasu za a iya tuna shi kai tsaye ba za a ce kabarin annabin cikin masallacin yake ba saboda me saboda kewaye yake da katangu uku kewaye yake misali yanzu a nan sai a sa wani abu sai a ja katanga a kewaye a ja katanga a kewaye kage sai ya zamanto dai an kebe shi daga cikin masallacin ko da za a iya cewa a masallacin yake amma ba shi da alaka da an kewaye shi kuma ba katanga ɗaya ba an fidda shi an kewaye shi to sannan kuma a je ma a cewar kabarin cikin masallacin ne a je a haka nan ma akwai martanin da malamai suka bayar
idan da mutun zai doge yace kai duk abin da zaka ga mun fa bazan yadda ba cikin masallaci kan cikin masallaci yake to sai ka bar shi a haka sai ka ce to cikin masallacin annabin ne ya saka ko sahabbansa ne suka saka ba daya kenan sai ya zamanto dai illa dai koda an ce a masallacin ne bai hana illa ba har yanzu tana sai a sake komawa tarihi kuma a waiwaya a ga wane ne yazo wajen fadada masallacin har kabarin annabi ya shigo ciki a lokacin fadada inda mutun zai doge maka ki yadda da dubba yananka sai ka tafi da shi a haka sai ka waiwaya ka tambaya ka ce to sahabbai ne suka sa dole zai ce ma ba sahabbai bane tabi'ai ne suka sa zai ce ba tabi'ai bane to waye ya saka sarakuna ne suka sa lokacin da ake fada da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin daular banu umayya a daidai lokacin wanda yake gwamnan madina umar bin abdul aziz shine yake gwamnan madina to sai ya samu umurni daga sama shine khalifa na gaba daya jagoran al'umma musulmi na gaba daya wanda ake kiransa al-walid bin abdul malik a lokacin shine khalifa sai yayi umurni wa umar bin abdul aziz akan ya ƙara fadin masallacin annabi har gidan annabi ma ya shiga kagan gidan annabi ya shiga kabarin ma zai shiga tunda kabarin annabi an burne shi a ɗakin matarsa kuma yana cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abu ya faru shekara ta 91 sabon da suka saura suna rayuwa su da yawa to shikenan Umar bin Abdul Aziz da ya tashi sai yayi wannan aiki sai Sa'id ibn Jubair yake cewa wannan kuskure ne Sa'id ibn al-Musayyib yace wannan kuskure ne kar a yi ba wanda ya saurare shi shikenan aka fada da masallaci aka zo aka kewaye kabarin annabi da katanga 1 2 3 shikenan aka ce an fidda shi daga masallaci shikenan malamai suna gani ba yadda suka iya sai suka kama bakin su suka yi shiru saboda me wai fadar da tafi karfinka ka maida ita wasa kuma dama annabi ta yi marra aminkum munkaran fa yughayyiruhu bi yadi fa illam yastati fa bi lisani to su malamai sun yi iya nasu sun yi da bakin su shine iya ikon su da hannu wannan ba nasu bane da hannu wannan na jagorori ne na shugabanni ne to ko da an tafi akan cewa eh a cikin yake sai a ce amma ba aikin magabata bane aikin sarakuna ne aikin sarakuna kuma a wancan lokaci ba lalle ya zama ya dace da karantarwa addinin musulunci ba tunda in za a tuna a baya ɗaya daga cikin kalifofi na daular banu umayya idan ya zo sallar idi sai ya yi kuduba sannan ya yi sallar idi to sai sahabbai suka tanka masa suka ce manzo Allah ya kasance in ya zo sallar idi sai ya yi sallar idi ya yi kuduba kaga ai ba za a riki aikin marwan a matsayin dalili ba saboda me ya saba aikin annabi sallallahu alaihi wasallama to saboda haka shi ma wannan aiki ba za a rike shi a matsayin dalili ba tunda ba aiki bane na sahabbai ba aiki bane na magabata ko da mutun zai dajirce maka ya cije ya doge sai ka ce to ai ba aiki bane na annabi ba na sahabbai ba saboda haka ba zai zama dalili da zai baka dama kai a yau ka je ka riki kabari a matsayin gurin ibada kenan wannan shine martanin da za a bayar amma idan mutum ma ya fahimce ka a karon farko kan cewar ai shi kabarin dama yana nan masallacin ne yau da gobe ana fadada shi zo ya iso inda kabarin yake kaga wannan abu ya fito karara sannan kuma bayan ya iso shi kai tsaye ba za a ce cikin masallacin yake ba dube da an kewaye shi da katangu har guda uku to in mutum ya kiyarda da wannan din ne sai ka nuna masa cewar asali ma ba aiki bane na magabata balle a kafa hujjar shi aiki ne na sarakuna amin حديث نقبا يتي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وانا حديثي أنصى مودق عبد الله بن مسعود الله يرجدش daga annabi sallallahu alaihi wasallama lallai shi yace laysa minna man daraba al-hududa annabi sallallahu alaihi wasallama yace laysa minna baya daga cikin mu baya tare da mu baya kan tirbar mu baya kan karantarwar mu baya tare da shiriyar mu duk za iya fassarar wannan lafazi na laysa minna da shi in annabi yace laysa minna baya kan karantarwar mu baya kan shiriyar mu baya kan tirbar mu baya kan sunnan mu wannan amma ya shiga uku ya lalace annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa minna baya tare da mu baya kan karantarwar mu baya cikin shiriyar mu wane ne haka kaga wannan tsawatarwa ne mai tsanani kenan ana so ka karkata kunnanka ka ji wane ne ake masa kausasa masa wannan harshe cewa baya tare da shiriyar annabi baya kan tafarkin annabi baya kan sunna annabi shine ma'anar laysa minna wanda aka kausasa harshe a kansa shine kamar haka man darabal hududa wanda saboda mutuwa yake marin kumatinsa dan nuna zafi na ratsadin mutuwa da aka masa al hudud anan gurin jam'i ne na al khadd al khadd kuma tukwaya daya al hudud jam'in sa kuma to yana da jam'i ne a Hausa ina masana Hausa a larabci dai a kwaya daya kuma to kwaya daya ana kiran sa al khadd jam'in sa kuma al hudud shine annabi ya jam'an tashi ana to a Hausa kuma to daya ko jam'in sa ba wai kuma to now ba shi da jam'i wato kuma to yana cikin lafuzan da ba su da jam'i a Hausa now to annabi sallallahu alaihi wasallama yace wanda yake marin kumatinsa dan nuna zafi da radadin mutuwa da aka masa baya tare da mu ma'ana baya kan tafarkin mu baya kan shiriyar mu baya kan tirbar mu baya kan sunnar mu kenan yanzu mutun ya mari wani sashe na jikinsa wannan ya kauce karantarwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama saboda yana fito ne da addara ubangiji kamar yana nuna ubangiji ban yadda da hukuncin da kai ba ina bakin ciki da hukuncin da kai wannan shine abin da yake fassara saboda haka mutuwa ba ta sa mutun ya dau wannan mataki na dukan wani sashe na jikinsa balle yayi rauni ma wani bangare na jikinsa saboda fito na fito ne da iko da kaddara da hukunci na ubangiji subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa shaqqal juyuba kuma ya dinga keta wuyar rigarsa ya kama ya keta ke a saboda nuna bakin cikin mutuwa da aka masa annabi yace wannan baya tare da mu baya kan shiriyar mu baya kan karantarwar mu baya kan sunnar mu wanda zai kama wuyar rigarsa yana yagawa dan nuna bakin cikin mutuwa da aka masa yace wada'a bi da'wal jahiliya ya dinga kira irin kiran jahiliya menene kira irin kiran jahiliya wayyo Allah na shiga uku na lalace wannan ita ce kira irin kiran jahiliya rumfa ta kauce an shiga rana wannan duka na daga cikin irin kira na jahiliya annabi yace duk wanda wannan ya zama shine wannan ta zama ita ce dabi'ar sa baya tare da mu ma'ana baya karkashin karantarwar mu baya kan hanyar baya kan tirbar kenan mumini hakikanin mumini shine wanda yake tafiya kan shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake tafiya kan karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam mecece shari'ar annabi menene karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda aka masa mutuwa shine hakuri akan wannan musiba da Allah ya jarrabe shi da ita da kuma nisantan abun da za a ce tir ko Allah wade wannan shine mumini na hakika sannan kuma ba zai nuna bakin cikinsa a aikace ko a furce
furuci na fatan baka ba zai nuna bakin cikin sa dangane da kaddarar Ubangiji subhanahu wata'ala saboda shi karan kansa mallaki ne na Ubangiji Ubangiji kuma da kai karan kanka da aka maka rasuwa da shi wanda ya rasu dukan ku mallaki ne na Ubangiji Ubangiji kuma yana da dama yayin abin da ya ga dama cikin mulkin sa ko ba haka ba wannan littafi na ne ai mallaki na ne ina da dama ne abin da naga dama da littafi na in naga dama na rike shi a guri na karanta in naga dama na baka na ce na baka kyauta za a ce na yi laifi ko na ba ma wannan ko na ba ma wancan ko na sayar duka mallaki na ne sai a ce na yi laifi to haka zalika da shi wanda aka yi ma mutum